Me sauraro, assalamu alaikum. An ce jam'i daga mutum biyu yake farawa. Mutum ya iya yin sallolinsa na farilla da matarsa a gida? Menene hukuncin maza masu ɗinka a tamfa suna sawa? Idan mace za ta yi wankan ibada, dole ne sai ta tsefe kitsanta? Kaɗan kinan daga cikin tambayoyin da in Allah ya so za ku ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Sunana Habib Ja'far Madobi, muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wajen amsa tambayoyin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar yadda muka saba, malam zai yi mana tambihi mai taken hali na garjari, inda a yau malam zai tunatar da mu kyakkyawan hali na bakwai, wato falalar istighfari.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Allah ya yabi muminai a cikin Alkur'ani suratu Ali Imran aya ta 17 yace wal mustaghfirina bil ashari, da masu neman gafara a lokacin sahur. Sannan Allah ta'ala cikin suratu Muhammad aya ta 19 yace wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati, ka nemi gafarar zunubinka da kuma mu'minai maza da mu'minai mata. Sannan cikin suratu Nisa aya ta 106 yace wastaghfirillah, ka nemi gafara Allah, inna Allah kana ghafurar rahima, lalle Allah ya tabbata mai gafara ne mai jin kai. A cikin suratul Nasr yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, ka yi tasbihi tare da godewa Allah mahaliccinka kuma ka nemi gafararsa, Allah mai yawan karɓar tuba ne. Cikin suratul Nisa aya ta 110 yace wa man ya'mal su'an, wanda ya aikata mummunan abu aw yadhlim nafsahu, ko ya cuci kansa, kuma yastaghfirullah, sanai ne mugafara Allah, yajidillahu ghafurar rahima, zai samu Allah mai gafara mai jin kai. A cikin suratul Anfal aya ta 33 yace wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, Allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su. Yace wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, in ka koma ga Allah, Allah ba zai musu azaba ba in suna istighfari. In suratu Ali Imran aya ta 135 Allah ta'ala ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, wadanda idan sun aikata alfasha ko suka cuci kawunansu, zakarullah, sai su tuna Allah, fastaghfiru li dhunubihim, sun nemi gafarar zunubansu, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wa ko yake gafarta zunubi in ba Allah ba. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairata yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthara min 70 marratan, ina rantsa da Allah ina neman gafara Allah kuma ina tuba zuwa gare shi fiye da sau 70 kullum. Sannan Imam Muslim ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallazi nafsi bi yadi law lam tudhnibu la dhahaba Allah ta'ala bikum wa la ja'a bi qaumin yudhnibuna fa yastaghfiruna Allah ta'ala fa yaghfir lahum, shina rantsa da Allah wanda rayuwata take hannunsa, da ba kwa zunubi, da Allah ya tafiyar da ku ya zo da mutanen da za su yi zunubi kuma su nemi gafara Allah kuma Allah ya gafarta musu. Ma'ana ba lasisi ake baka na yin sabo ba, halittar mu ce mu yi tuba, mun aikata mun yi nadama mun tuba, Allah zai karɓi tubanmu. Abdullahi dan Umar yake cewa mun kasance a wurin zama daya, mukan ji Annabi ya karanta kafa 100 rabbi ghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbi ghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, rabbi ghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Annabi yakan yi kafa 100 a guri daya. Na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man lazima istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wanda ilzamci yin istighfari Allah zai sanya masa mafita daga dukkan kunci, wa min kulli hammin faraja, Allah zai bashi mafita daga dukkan damuwa, wa razaqahu min haythu la yahtasibu, kuma Allah izo masa da arziki ta inda baya tsammani. Abu Dawud ya rawaito. Haka hadisi Abdullah dan Mas'ud yake cewa man qala astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayhi, wanda ya karanta wannan yace astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi gufirat dhunubuhu wa in kana qad farra min az-zahabi. Allah zai gafarta min zanubinsa koda ko ya gudo daga filin daga. Sannan daga hadisin Shaddad ibn Aws yake cewa sayyidul istighfari an yaqula al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ce wanda ya karanta wannan addu'a yace ya Allah kai ne mahalicci na babu ambota da gaskiya sai kai, kai ka halicce ni, ni bawanka ne, ina nan akan alƙawarinka daidai gwargwadon iko na, kuma ina neman tsarinka daga abin da na aikata, kuma ina yarda da ni'imar da kai min, kuma na yarda da zanubin da na aikata, kai min gafara don babu mai yin gafara sai kai. Yace wanda ya karanta wannan ya sakankance da ita ya mutu a wannan ranar kafin yamma ta yi, yana cikin ƴan aljanna. Haka wanda ya karanta wannan addu'a da daddare yana mai sakankancewa da wannan addu'a, ya mutu kafin ya waye gari, yana cikin ƴan aljanna. Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Akwai hadisin Anas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta'ala ya ce ya ibnu Adam, ya kai dan Adam, innaka ma da autani wa rajotani gafartu laka alama kana minka wala ubali, ya kai dan Adam matukar ka kira ni kuma ka yi fata daga gare ni, ka nemi gafara to zan gafarta maka duk abin da ka aikata ba tare da na damu ba. Ibnu Adam, law balagar zunubaka ananas sama'i sun masta gafarta ne gafartu laka wala ubali, ya kai dan Adam da za a ce sabanka ya kai yana taba kololuwar sama sannan ka nemi gafara ta to zan gafarta maka babu damuwa. Ibnu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfirata, ya kai ɗan Adam da zaka zo min da cikin duniyan nan gabaki daya duk sabo ne, sannan ka gamu da ni baka yi min shirka da na zo maka da cikin ta na gafara. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace ya ku taron mata ku yawaita sadaka kuma ku yawaita istighfari domin na ga mafi yawan ku ɗan wuta ne. Sai wata mata da cikin ta ce menene yake kai mu wuta ya Rasulullah, sai ce kuna yawan jawo la'ana kuma kuna butulcewa zamantakewa. Sannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaita fadan subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilayhi, kamar da hadisin Bukhari da Muslim ya kawo. Wannan duka yana nuna mana falalar yawaita istighfari, musamman mutum ya dinga karanta subhanallahi wa bihamdihi kafa 100 da safe, kafa 100 da yamma. Allah zai gafarta mu zanubansa ko ya kai yawan kumfanta ku. Allah ba mu ikon yawaita istighfari, Allah kuma ya kafe mana zanubanmu ya kare mu daga aikata wasu.
Amin ya Allah. Akramu Allah, za mu fara wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da tambayar wani mai sauraro da yace assalamu alaikum. Yana tambaya ne cewa akramu Allah, an ce jami'i daga mutum biyu yake farawa, yace to mutum ya iya yin jami'in sallah da matarsa a gida?
Yin sallah a cikin jama'a ko a cikin jami'i wajibi ne, saboda ayoyin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin suratul Baqara Allah ta'ala ce warka'u ma'ar raki'ina, ku yi sallah tare da masu yin sallah. Anan ruku'u yana nufin sallah gaba daya. Sannan a cikin suratul Nisa Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata, dan kana cikin su to ka tsayar musu da sallah, ma'ana ka jagoranci sallah. Ka gani a filin daga ne, amma Allah ta'ala ya ce a limanci. Sannan ya tabbata hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abi Hurairata, yace wani mutum makaho ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace ya Rasulullah, ni fa ba ni da jagora da zai yi min jagoranci zuwa masallaci. Sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sauki ne sallah a gida. Sai manzon Allah ya ce to je ka kai sallah a gida din. Bayan ya bada baya sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kana jiyo kiran sallah? Yace ina jiyowa. Yace to ka amsa ka taho masallaci. Sannan haka ne ya zo hadisi Malik bin Huwairis, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum wa liyummakum akbarukum, idan lokacin sallah yayi to ɗaya daga cikin ku ya kiran sallah, kuma babba daga cikin ku wato malamin ku ya muku limanci. Wannan ya nuna mana wajibci na mutum da abin da yake yi ya faro ya taho ya zo ya sallah. kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace sallu ayuhan nasu fi buyutiku, yace ya ku mutane ku dinga yin sallar nafila a cikin gidajenku. Fa inna afdala salati almar'i fi baitihi illa salatal maktubata, yace domin sallar da aka fi so kowace sallah ta nafila an fi so ka yi ta a gida, banda sallar farilla ita an fi so ka taho masallaci. Saboda ce salatul rajul fil jama'ati tazidu ala salatihi wa dahu 27, sallar da mutum zai a cikin jama'a ta fifici sallar da zai yi shi kadai har da ninki 27. Kuma wani hadisi yake cewa man tatahhara fi baitihi, wanda di yayi alwala a gida, kuma masha'ila baitin min buyutillah, sannan ya tafi daki daga dakunan Allah sune masallatai, li yaqdi faridatan min fara'idillah, domin ya sauke nauyin farilla daga farillan da Allah ya dora masa, kana khatwatahu, kowane taku nasa zai zama ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan, takun kafarsa za a dinga kirgawa, in ya taka sai a dauka darajarsa, in ya taku na gaba sai a sirya mai da laifinsa. To kaga ba wani dalili kenan daga waɗannan hadisi da muka karanta daren alqur'ani wanda zai sa mutun ya zaman sa a gida cewa za su dinga limanci shi da matarsa. Kamata ya katawa masallaci inda makara kai, ko kuma a ce ana cikin wani hali na tsoro ba a fita masallaci, ko ko ba kowa a gurin daga kai sai matar ta, to sai ku yi limanci. Amma in dai akwai masallaci a ungoku kana jiyo kiran sallah, to da Allah a taho masallaci ayi sallah. Ita mace ba matsala ko ta yi sallah ita kadai a cikin ɗakin ta, ko ta yi sallah a cikin rumfa, kamar da hadisi yazo sallar mace a ƙuryar ɗakin ta yafi daraja daga yin sallah a rumfa. Sallata a rumfa yafi a tsakar gida, sallata a tsakar gida yafi ta taho masallaci. Idan kuma ta ce za ta masallaci, to kada a hana ta, indai ba wata fitina ake gudu ba. Saboda haka ka taho masallaci kai sallah tare da jama'a, shine abin da yafi daraja.
Amma ya kamar irin al'umma unguwa haka, mutum yana kusa da shagonsa, yan shago kaza da kaza sai su hadu su dinga limanci a kusa da shagonsu,
abin da ya kamata kowane mutane su samu da masallaci guda daya a unguwarsu. In an kira sallah kowane mai sana'a ya rufe kantinsa a taho gaba daya, ai lahira ake nema. Wancan kanti da sana'a duniya ce, to in an kira zuwa ga lahira, shi yasa ai mai kiran sallah yake cewa hayya alal falah, ka taho ga rabauta nan. To tunda ga babban rabo ina ke maganin karamin rabo na duniya, so da haka ku rufe kantinan ku, ku haɗu guri guda ku dinga yin sallah, yafi wannan sallah da ake tsilla tsilla can tsilla tsilla.
Sai tambaya ta gaba da ta fito daga wani wanda ya rubuto sunansa Hamisu kawai, yace mallam ya halatta namiji ya dinka a tamfa ya sa
shi dinkin kaya al'ada ne, akwai kasashen da maza suke dinka a tamfa su sa babu matsala saboda bai kama da kayan mata ba. Saboda haka duk shigar da za ka yi in dai ba a ganin shiga ce ta mata, to ya halatta ka yi. Shi kuma kayan mata da na maza al'ada ne, akwai garin da maza ke sa zani mata ke sa wando, haka su kuma suke, yadda mu kuma nan maza ke sa wando mata ke daura zani. To in ka je can kasashen sai ka tarar da duk wanda ka gani daure da zani namiji ne, su kuma ka daura in ka sa wando sai a taima dariya ana kama kai shigan mata. Da haka malamai suka ce shigan mata da shigan maza, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya la'anci mace mai kwaikwayon maza da namiji mai kwaikwayon mata, wannan yana da alaka da irin al'adar gurin. Yanzu akwai al'adar da zaka ga maza suna sa dan kunne suna yin kitso, kuma a haka suke ba sa jin cewa wanda ya hakan ko iskanci ya ko wata fitsara ya ko wata rashin kunya ko wata al'ada ya koya ta Turai. Haka al'adar su take musamman barojoji a dawa, kaga wannan su dan kaje gurin kayi wannan ba wani abu bane. Amma mu yanzu kaga a cikin mu nan kai kitso ka sa dan kunna, ai sai ga wannan dan Daudi ne ko dan wani kungiyar matsafa ne. To saboda haka shi yasa malamai suka ce shiga al'ada tana da alaka da mazauna gurin. Yadda kaga ana shigan maza a gurin ka dinga yin ta maza, yadda kika ga ana yin shigan mata a gurin ki dinga yin shigan mata.
To amma kamar wannan tunda yadda abin ya nuna dinka a tamfar ne dai kawai, amma kuma dinkin irin rigar maza za a yi.
Ainan din ma ana dinka a tamfar, akwai maza da yawa da suke dinka a tamfa su sa, to amma dinkin shi zai bambanta ai ko cewa rigar mace ta ko ta namiji. Haka misali mutum ya babbar riga ko doguwar riga da a tamfa, ai kaga ta gatta ta maza. Amma in yi irin wannan dinkin na mata ya sa, ai kaga za a ce ya yi shigan mata.
Kenan dai mujarradin dinka a tamfar ba komai.
Yawwa.
Sai tambayar da ta fito daga Uzairu Makera Rugurugu karamar hukumar Tudun Wadatsan Kadai, yace mallam waɗansu yara ne suke bata mana gurin da muke cin abinci, nayi su bari sun ci sai nayi musu ashar, to menene matsayin ashar din da nayi?
to ashar ba hanya ce ta koyar da tarbiyya ko ta hana laifi ba a matsayin ka na babba wanda kake so ka fada a ji haka kamata kuma ka dunguma ma yaro ashar ya ba in ya rama ba kaga girma ya zube zaka ce duk abin da baka so ka ji to kakka dinga fadar sa kai ma duk abin da ka san baka so ka ji to kakka ka dinga fadar sa saboda haka ba daidai bane yara ka dunguma musu ashariya na farko dai ka koya musu ashariya na biyu kuma ka samu fitsararru suna iya kai ma dunguma ma to kaga abu ya lalace so saboda haka a ci gaba da yi musu hikima da jan hankali wataƙila ta wannan hanyar zai fi sauki su daina abin ba tare da an kai ga gungumo ashariya ba kaga akwai ma raye maguzancin wataƙila wani ma ya manta da ita kaka zo ka sunnanta ta
sai tambaya daga Muhammad Lawan da ke rijiyar zaki a Kano shi kuma yake so ya san ya halatta a hada da ayoyin alqur'ani wajen yin duba
to alqur'ani Allah ya saukar da shi ne dan abu bakwai a ciki ba duba na farko dai Allah yana magana ga maganarsa a hannunmu shine alqur'ani wa annal qur'ana kalamullah wa in ahadu minal mushriki nastajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalamullah na biyu alqur'ani Allah ya saukar da shi don a karanta shi ya ce iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm alqiyama shafi'an li ashabihi ku karanta alqur'ani zai zo ranar alqiyama yana ce ta masu karatunsa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu mafi darajarku wanda ya koyi qur'ani yake koyarwa sannan na uku qur'ani an saukar da shi ne domin a san ma'anarsa da fassararsa malamai sun ce fassara ana koyanta ta hanya shida tafsirul qur'ani bil qur'an tafsirul qur'ani bis sunna qawliya fi'liya taqririya تفسير القرآن بأقوال الصحابة تفسير القرآن بأقوال التابعين تفسير القرآن باللغة العربية تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد فسر القرآن ده قرآني فسر القرآن ده رأيو من زعل الله صلى الله عليه وسلم مغنغنسا ده أيوكان ستتبت وسا فسر القرآن ده مغنغنسا بيد أيوكان سو مسلم قوانا يو أتكين فسر القرآن فسر القرآن ده مغنغنن تابعي ده اجتهادات دنسو مسلم قوانا رو أوجان فسر القرآن ده حرش اللارتي fassara alqur'ani da ra'ayi da ijtihadi wanda yake da dalili daga alqur'ani da hadisi kuma an gina shi akan ilimi da tsoron Allah da adalci to sannan kuma Allah ya saukar da alqur'ani domin a yadda dukkan labaran da ya bayar gaskiya ne kuma dukkan hukuncin sa adalci ne sannan Allah ya saukar da alqur'ani don ayi aiki da shi sannan Allah ya saukar da alqur'ani don ya zama magani qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa magani ne qur'ani ga dukkan bala'o'i da masifu ta hanyar karanta shi musamman bayan sallar farilla qul huwallahu ahad falaq da nasu da ayatul kursi daya kowace sallah bayan asuba da bayan magriba qul huwallahu uku falaq uku nasu uku ayatul kursi daya mutum zai kwanta bacci ya karanta qul huwallahu da falaq da nasu kafa uku ya tofa hannunsa ya shafe jikinsa ya ayatul kursi ya amana rasuli ya tabarakal ladzi bi yadihil mulku duk wannan da neman tsari da kariya da neman lada sannan kuma idan bala'i ya taso ko ciwo ya samu ana magani da Qur'ani magani da Qur'ani din hanya biyu ce akwai abinda nassi ya tabbatar akwai kuma abinda wato kwarewa ce da gogayya ta yau da gobe malamai suka ga cewa in an hada kaza da kaza zai magani kaza kuma hadawa ba wacce ta saba ba misali abinda ya tabbata da nassi kunama ta harbo ne mai gari a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari ya rawaito suka nemi taimakon sahabbai aka zo aka karanta Fatiha a ruwa aka ba mutumin ya sha ya warke aka ba su tumaki 40 suka yi ja'in ja kan cewa ba taɓa yin wannan a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka suka je gaban Annabi suka ga yamar Annabi ya ce wa ma'alamaka anna haruqa idribuli bisahani wa ya sanar da kai Fatiha magani ce a raba haddani Annabi ya sa aka raba wannan tumaki haddashi a ciki kaga na an yi magani da Fatiha an kuma samu waraka akwai abin da kuma tajriba ne da gogewa ta yau da gobe malamai suke auna abu sai su ga yayi ba aya ce tace ai haka ko hadisi ba amma wani malami ne ya gwada ya ga an yi nasara to sai a ce kai ma ka gwada kamar da wani malami ya ce idan kana jin an maka sihiri ka karanta Fatiha akan ruwa ka karanta farkon suratul baqara zuwa muflihun ka karanta ayatul kursi da amanar rasulu ka karanta qul huwallahu ku falaqi uku nasu uku akan ruwa ka samu ganye magarya danye ka dandaka shi ka zuba a ciki ka karkada ka dinga sha kana wanka zuwa kwana 7 zaka rubu da wannan sihirin wannan ba aya ce tace ai haka ko hadisi ko annabi ne ya ce ai haka ba malamin ne ya gwada ya ga yayi sai yake gaya wa mutane su gwada ko kuma abin da ya faru ga Abdullah dan Abbas wata mata ta zo haihuwa haihuwar ta rike dan yake fitowa sai ya ce a rubuta mata suratul buruji
a bata ta sha, aka rubuta mata suratul buruj aka bata ta sha, sai gashi ta haihu. Malam Ibn Qayyim ya kawo wannan, Ibn Taymiyyah ya kawo wannan. Saboda haka kaga wannan duk tajriba ce, ba aya ko hadisi ne suka ce ai hakan ba. Amma malamai sun gwada sun ga yayyu ko bai saba wa koyarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, bai kuma zo da wani abu na san rai ba. To idan mutum ya zo da abu na san rai, misali kamar da ake cewa mutum ya rufe idansa ya bude Qur'ani, shafin dama idan shin mai ruwa ta fi yawa akan shafin hagu, to abin sharri ne kada yayi. Idan kuma kha'un na khairu ta fi yawa bangaren dama akan bangaren hagu, to ya nuna abin alheri ne zai yi. To ya faɗa haka, ko kuma shi a rubuta khairan yarahu sharran yarahu a takadda, a dunkule takaddar a sa a cikin ruwa a karkada wacce ta fara dagowa. Idan khairan yarahu ne ya dago aje ayi, in sharran yarahu ne ya dago ba za a yi ba. To duk kaga waɗannan abubuwa ba haka Qur'ani ya koya ba, ba haka sahabbai suke ba. Ko kuma a ce maka kana son wata mata za ka aure ta, a ce je ka rubuta suratul yusufa domin jaye ka budada shi ka sa sunanta a tsakiya, ko ka je ka rubuta maliki yawmiddin ka buda manjayen ka sa sunanta a ciki, ko alqaitu alayka mahabbatan minni dukkan manjayen ciki ka budada shi ka sa sunanta, za ka shanye ta. To kaga waɗannan duka abubuwa ne waɗanda ba haka magabata suke amfani da alqur'ani ba.
Sai tambayar da ke cewa akramukallah, idan mace za ta yi wankan ibada, wai haka ne dole sai ta tsefe kanta sannan wankan nata ya inganta?
Dangane ga mace, a wajen wankan janaba ba sai ta ware gashin kanta ba, saboda hadisin Ummu Salama da tace ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu rafata ra'si, tace ya Rasulullah ni mace ce da nake wato yin kitso a kaina, afa anquduhu li guslin janaba, yanzu idan zan wankan janaba sai na warware kitso na? Qala la, annabi ya ce a'a, zaki wankan janaba ba sai kin warware kitson ki ba. Inna ma yakfiki an tahsiya ala ra'siki salasa hasayat, ya ishe ki yi kamfatar ruwa so uku ki zuba a kanki, sun mutafidina alaykil ma wa tadhurin, ki sanan ki kwarara ruwa a jikinki ki tsarki. Amma malamai sun ce idan wato wankan haiza ne sai ta ware gashin kanta, saboda hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito lokacin da Nana Aisha ta yi jinin al'ada a lokacin aikin haji, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da i umrataki wan qudira asaki wam tashidi wa ahli bil haji, take ba wannan umrar taki ki warware gashin kanki, ki tsefe kanki kuma ki harama da aikin haji, saboda za ta yi wato abin nan ne na haida. Saboda haka idan wanka haida ne mace za ta ware gashin kanta, domin wankan haida ma so nawa ake yin sa, ai bai so daya a wata ba
haka,
amma shi na janaba da yake yana faruwa lokuta da yawa, shi yasa shi aka wa mace sauki kawai ta zuba ruwa akan ta kawai, so uku ta girgiza shikenan.
Masha Allah, Allah ya saka da alkhairi amin. Wasu sauraro, da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin, da kuka saurare mu tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, da fatan Allah subhanahu wataala ya samu riƙa yin aiki da abubuwan da muke saurara amin. Masu tambaya na iya aikowa zuwa ga lambar wayar da muke bayarwa a tsarin sakon rubutu na waya, wato text message zuwa ga lambar wayar mu 0800 36 29 881, ko a aiko addressin mu na email wato tambayoyi@yahoo.com. a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da ya saba kawo muku shirin, da kuma Alhaji Kadir Sani Kwangila ya kasa, Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin ka muku, da dukkan masu yin hidima domin ganin shirin ya kammala. Hadib Ja'far Madadi ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
والقرآن حياة مين غير طعنا دينا
محمد نبينا بنور ودينا محمد نبينا بنور ودينا من مكة حبيبي نور وطعب المدينة.